kuma fa'il ya tsuru bi janahi illa ummul amsalukum subal ummi ne saboda haka an ce wa ummul mimman ma'ak ma'ana da kai da mutanen da ke ciki da tsuntsaye da abin nan da kwari da duk abin da yake cikin jirgin ruwan da duk al'ummomi ne duk sauko ubangiji ya muku aminci ya muku mu albarka wa ummul mimman ma'ak wa ala ummul mimman ma'ak wasu kace a ummul mimman ma'ak ana nufin wani zuriyar da waɗannan za su haifa shi yasa aka ce min mamma daga al'ummomi waɗanda za su zo daga waɗanda suke tare da kai ma'ana ƴaƴansu da za su haifa wa ummun sanumatti'uhum wasu kuma al'ummomi saboda wa ummun anan ayi masa rufu'a khabar ne li mubtada'in mahdhuf ayi wa minhum ummun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun alim daga cikinsu kuma wato cikin wannan zuriyar da za a hayayyafa daga baya kuma akwai wasu al'ummomi da za su taso su yi kafirci ubangiji ya jiyar da su daɗin duniya kaɗan sun mai yamassuhum minna azabun alim sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga wajenmu to annabi Allah yana gaya wa annabi Nuhu alaihi salam cewa ya sauko shi da waɗanda suke tare da shi daga nan kuma su ƙara raya duniya a ƙara samun ainihin wasu al'ummomi su kafu a duniya a samu harsuna daban-daban wannan shi zai nuna maka cewa harshe din nan ilahi ne ga ɗan adam wato mutane suke zaunawa suke samar da harshe a tsakaninsu ba wai daga sama ubangiji yake jiho musu harshen ba kun san da can akwai sanda malamai suka yi ta ainihin musanyen ra'ayi a tsakaninsu wai alluga ɗin nan istilahiyya ce tawfiqiyya ce ko tawfiqiyya ce ubangiji ne ya karantar ɗan adam harshe ko ku'a a ɗan adam shi ya samar wa da kansa harshe wanda kuma duk abu ne da idan malamai suka koshi aka rasa komai za a tattauna kowa ya gane komai an gane komai sai a ce na tattauna abin da ba bai da wani amfani to kaga waɗannan wanda suka yi saura wanda Allah ya ce waje Allah zurriyatuhum al-baqin zurriyar da suka yi saura din nan su kadai su suka haifar da sauran kuma al'ummomi daban-daban wanda kuma suke da yare daban-daban suke da abin da akwai hadisi da yazo a cikin musnad da Imam Ahmad hadisin Samura ibn Junduk cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin yace annabi ya ce sam shine abul arab sannan kuma ham shine abul habash sannan kuma yafis shine abul turk wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar sanadi akwai rauni tare da shi don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce zuriyar annabi Nuh ita ce ta yi saura kuma malaman tarihi masu kwalkwale-kwalkwale suna mayar da jinsin samiya zuwa ga sam dan annabi Nuh sannan jinsin mutanen habasha da bakar fata zuwa ga ham sannan jinsin rumawa turawa kenan da sauransu su kuma ana mayar da su zuwa ga yafitu shi ma dan annabi Nuh ne wannan bisa kwalkwale-kwalkwale da binciken tarihi wannan shi ne kashe-kashen da ake yi saboda haka zaka ga duk jinsin larabawa yana koma jinsi ne na samiya to kaga anan ubangiji ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan labari shi bai san shi ba mutanensa ba su san shi ba gaibi ne wanda shi ne ayar da take gaba ubangiji yake gaya masa ya ce tilka
tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayhi ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
وشين الله يقول تلك من أنباء الغيب وأن تلك وأن اسم الضمير الإشارة أو اسم الإشارة يناقب عن القصة tilka ay tilka alqissa waccan qissa min anba'il ghaibi yana daga cikin labarurruka na gaibi nuhiha ilayka da muke maka wahayin su ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka kai da mutananka duka baku san wannan ba min qablu hada gabanin zuwan alqur'ani wato gabanin alqur'ani ya sanar da kai da mutananka ba su sani ba akwai waɗanda wataƙila cikin ahlul kitabi sun karanta sun gani a cikin littattafai amma abinda suka gani abin nan da suka gani sun gan shi ne a dunkule a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya karantar a Al-Qur'ani na kissar annabi Nuhu alaihi salam, akwai abin da babu shi a cikin ainihin wancan waɗancan littattafai, akwai abin da babu su kamar abin da ya shafi kissar tsakaninsa da ɗansa da kuma musanyar magana da suka yi da maganar da Ubangiji ya gaya masa da ƙarshe yayin da ya roƙi Ubangiji ya tsirar da ɗansa. Duk wannan bai zo cikin littattafan waɗanda suka gabace mu ba a Taura ko Injila wanda ake karantawa. Saboda haka kaga ko da a ce akwai wasu wanda suka sani cikin wanda suka karanta kissar annabi Nuhu a cikin littattafan Ahlul Kitabi ba su samu dukkan abin bayyananne da tafasirinsa ba, bayani daki-daki kamar yanda ya zo a cikin Al-Qur'ani. Shi yasa Ubangiji ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Kai da mutanenka duk ba ku san wannan magabanin zuwan Al-Qur'ani. Allah ya ce fasbir fa ya hakuri innal aqibata lil muttaqin, lalle karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah. Anan kaga Ubangiji ya haɗa abubuwa guda uku. Akwai tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai imtinani, akwai kuma ainihin al-maw'iza, akwai kuma at-tasliya. A cikin aya guda Ubangiji ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa an goranta musu cewa an sanar da su, wannan wata baiwa ce Ubangiji ya musu, ya sanar da su abin da ba su sani ba, wannan imtinani ne Ubangiji yake musu. Sannan kuma aka yi musu wa'azi aka ce fasbir kai hakuri, kissar ka za ta yi kama da kissar annabi Nuhu, kai ma kana kiran mutanenka sun taurare sun jajirce sun tsaya sun ki binka, to a mutanen annabi Nuhu su ma haka suka yi masa, kuma da ƙarshe ai kaga ya yi nasara, Ubangiji ya tsirar da shi da mutanensa waɗancan kuma an halaka su. Shi yasa annabi Allah ya kwantar masa da hankalinsa ya ce innal aqibata lil muttaqin, lalle ƙarshen al'amari yana da ainihin masu tsoron Ubangiji. Kaga anan Ubangiji ya yi ta'liqi da wannan aya bisa ga kissar annabi Nuhu alayhi salam don ya nuna a cikin kissar annabi Nuhu akwai abin da za a karanta na wa'azi. Mai wa'azi zai karanci abin da zai karanta na ibar da fawaid daga cikin kissar annabi Nuhu alayhi salam. Sannan akwai wasu abubuwa da suke da alaka da wannan kissa wanda a ƙarshe za mu faɗe su. Abu na farko, kissar annabi Nuhu tana nuna mana cewa asalin ɗan adam yana bisa kan aƙida ne mai ta ƙwarai, wato aƙida ta ƙwarai ita ce farko, ita ce asali. Gurɓatacciyar aƙida daga baya ta zo ta samu ɗan adam, ba kamar yadda wasu masu bincike marubuta suke so su ce farko ɗan adam yana kan jahiliya ne da wataniya da gumagumanci, daga baya a hankali a hankali a hankali har ya gane Allah ɗaya. Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam kuma ya bashi shiriya, fa in ma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ubangiji ya ba annabi Adam shiriya, don haka ƴaƴansa ma ya koyar da su musulunci. Shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu asharatu qurun, wato ƙarni goma ne, kuma dukkaninsu alal islam, dukkaninsu kan musulunci suke. Kaga annabi Nuhu ya zo ya samu ne bayan aƙida ta gurɓace ya dawo da mutane kan hanya. Haka nan duk annabawan da suka zo suna zuwa su yi gyara ne bayan mutane sun karkace hanyarsu ta asali. Don haka hanya ta asali ita ce aƙida ta ƙwarai, daga baya gurɓatacciyar aƙida take zuwa. Sannan akwai kissar da masu wasu littattafan tafsiri suke kawowa a wannan digiri, littattafan da suke tara abubuwan da ba su da asali, ba su da tushe. Ana kawo kissar wai wani dogon mutum Iwaja ibnu Unu, wai shi Iwaja. Tun muna ƙanana haka muke ji mun je tafsiri, har muna son mu ji labarin Iwaja, saboda an ce shi da tsufa ne ya zo bai wuce idan sawunsa, zanƙale ne, an ce zira'insa 3,000 ne da 333 da sulusi. Haka kissar ta ce 3,000 haka aka yi ta jera. Saboda haka shi da ruwan tsufa ne ya zo duk bai wuce idan sawunsa ba, in ya shiga ya tsuguna a ciki gaba ɗaya bai wuce ya zo masa kwankwasan, baya wuce nan. Don haka sai ya sa hannu ya lalubo ya ɗauko kifi, ana faɗo kana duk ana mutuwa, shi sai ya kamo kifi wai sai ya gasa shi da zafin rana, sai ya ce ba matar shi, ya ɗora matar shi a kan faɗa. Saboda haka wai shi Iwaja shi bai shiga jirgin ba, wai da annabi Nuhu ya ce zo ya shiga, sai ya ce a cikin wannan dan kaskon naka zai shiga, wannan dan kwanon naka zai shiga. to kaga duk anan akwai ma abin da zai zama suka ga annabawa da za a yi annabi a ce akwai wannan dan kalilan mutum shi kuma dan jirgin sa yace zo ka shiga kaga ba zai yi ba sama wannan kisar ba gaskiya bace kisar ce ta ƙarya ba ta da asali ba ta da tushi za ka same ta a wasu littafin tafsirai da za su sun kawo ta kuma har ana karantawa mutane cewa shi iwajen ruwa bai ci shi ba wanda shi Allah ce wajen Allah zurriyatahu umul baqi su kadai suka yi saura haka Allah ya ce ba wani iwajen sai suka ce wai shi baya cikin zurriyar tashi to ya aka yi saura kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha khalaqa adam ala suratihi tuluhu 60 dira فما زال الخلق ينقص الى الان نبي تي الله اهل تعلم ادم بس كمان ننسى صوانسى سرائي ستين اما شيء وجه ان شيء ان كان الله ادم يا راي شيء كما يزما صوانسى زرائي دبو ان شيء صوان الله ادم زرائي ستين شيء قول اتي دبو اكو دا دري اكو دا دا تلاتين دا اكو دا سلسي دا يبس اكو saurara kaga wannan hadisi ya nuna abin ƙarya ne saboda kissa ce da take ba ta da inganci sannan akwai hadisi shi ma da ya zo cikin littattafai wanda suke sun kawo hadisai ruba-ruba wani hadisi da yake cewa wai Ar-Rajab ne aka ɗauki annabi Nuhu alaihi salam cikin jirgin ruwa kuma ya yi azumi a wannan watan ya kuma umarci waɗanda duk suke tare da shi a cikin jirgin ruwan cewa su yi azumi kuma wannan jirgin ruwan ya yi tafiya da su tsawon wata shida ƙarshen ashura jirgin ya tsaya sannan kuma annabi Nuhu alaihi salam ya azumci wannan lokaci shi da dabbobin ma da suke tare da shi duk su ma suka yi azumi to wannan hadisi ne maudu'i hadisi ne bara gurbi mara kyau za ka ji masu faɗa-faɗa Rajab suna kawo shi sai annabi Nuhu a cikin Rajab aka ɗora shi a cikin jirgiwa kuma a cikin Rajab aka tsere da shi don haka shi ma annabi Nuhu ya yi azumi a Rajab domin an tsere da shi don haka shi ma ana yin azumi a Rajab wannan dai yana daga cikin abin da ake faɗa na falalar wannan azumi da ake ce azumin tsofaffi haka wannan duk da inganta ba wannan ita ce kissar annabi Nuhu alaihi salam da Ubangiji ya bamu sai kuma ya biyo bayan ta da kissar annabi Hud wanda za mu karanta ta insha Allah daga gobe sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam Allahu akbar
wani lokaci bane da dade yace a wancan lokacin kusan idan mutum rashin lafiya ta kama shi yana ana buƙatar sai an yi operation sai dai a je Asmara ko san Asmara babban birnin Eritrea can ake zuwa yanzu kuma kaga can ake can suke kai wa taimakon dabino da waye da tufafi da bargo da waye ki babu asibiti duk inda za a yi maka aikin tiyata a Saudiya kakaf a irin 1940 din nan babu wato in kana karanta abin sai ka ga duk burin kasar arzikin ba ta dade ba shi a lokacin sai an tafi kasar Asmara sannan ne za a je san ne ake iya yi ma mutum tiyata amma duk Saudiya babu sarki Abdul Aziz yake cewa a garin Makka gaba ɗaya daga Jidda har zuwa Makka gaba ɗaya bai da masaukin baki idan yayi wani bakon shugaban wata kasa sai dai a are gidan Muhammad Nasif uban Umar Muhammad Nasif wani mai kuɗi a Jidda gidan wannan mai kuɗi din ake kai bako ya sauka na sarki Abdul Aziz uban waɗannan sarakunan ne ba ya da masaukin baki ba to yanzu ga shaidar Allah yayi wa kasar annabi Ibrahim yayi addu'a warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun duk da yadda take a haka din mutane so ake a ciki jama'a suka bar kasashen su iyayenmu da gadaddu suka tafi lokacin ana morewa kasar ana cin ganiyar arzikin kasar ba irin yanzu ba da talauci ya baibaye ko ina da ina yana gudana kamar gudanar ruwa amma duk da haka a wannan lokacin can ake zuwa a tari mutum ya ce zai je yi juwari ko da masallacin Makka ko da masallacin Madina da dama aka samu bare-bari Fulani Hausawa jinsi daban-daban suka ji suka tare da aka yi arziki kuma aka samu kuɗi sai ake ta koro su kuma. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ka ba su arziki na ‘ya’yan itatuwa domin su gode maka. Ka je ka ga yadda ƙasar maka ƙasar Saudiya take, ba a samun ruwan sama, ba ƙasa ce wacce ake shuke-shuke ba, domin ƙasa ce mai sahara da duwarwar su. Amma kayan marmari da za ka gani a can, kai a ƙasar ka irin wannan da ake ta ba makon ruwa ga shi nan duk shekara, ga ƙasar shuka nan ko'ina, ba ka taɓa ganin irin sa ba a ƙasar ka. Wani za a kai musu daga Taki, wani daga Siriya, wani daga ƙasashen Turai ma. Mu ma daga nan da an samu wasu suka fara kai bangoro, sai aka samu wasu kai damfara. Ƙasar ɗan Najeriya an lalata mu, komai aka fara ɗan Najeriya sai an daina. An samu wasu sun fara kai mangoro irin ƙula-ƙulan nan, sun haɗa kai da wasu Laraba ana kai mangoro kuma suna samun kuɗi sosai. Kawai wani karan da aka tashi sai aka cika buhuhuna da duwatsu, kawai aka loda aka ji abin, ana buɗa ga wasu bangwana wani da duwatsu da wani ƙwallaye da waye, nan suka ce ba za su ƙara hulɗa da 'yan Najeriya a kan wannan. Ai, ɗan Najeriya mugu ne. Illa man rahima rabbuk wa qalilun ma. Yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya ubangiji, ka san abinda muke koyewa, ka san abinda muke bayyanawa. Duk da yace ya sani, amma kuma yana gaya mana. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'i. Babu wani abu da yake koyewa ga Allah a cikin sama ne ko a ƙasa. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وديا تثبت ga Allah wanda ya min kautar Isma'il duk da na girma na daina haihuwa amma kuma ya bani haihuwa na samu annabi na samu dana Isma'il wa Ishaqa na samu dana Ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na ashi lalle mai jin addu'a ne rabbi ja'alni muqimat salati ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah a lokacin ta da haƙoƙinta wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata ربنا وتقبل دعاء يا أبنجيك كرب وانا الدعاء توا ربنا اغفر لي ولوالدي يا أبنجيك يمن غفر نيد ما هيفانا بيو وللمؤمنين دثورا مؤمني دكا يوم يقوم الحساب رانت بن تكيزي سيا حكنا أن الله مدعوك ترسل كيكي غيامنا وتا الدعاء تا النبي إبراهيم يتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لو كتند النبي إبراهيم يكي سنيا هرساشن جيلة تاكين كعبة وإسماعيل شيدة أنسى النبي إسماعيل suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijin mu ka karba mana addu'an mu innaka antas sami ka karba mana wannan aiki namu innaka antas sami'ul alim lalle kai ne mai yawan ji mai yawan sani rabbana waj'alna muslimin laka ya ubangiji ka sanya mu masu saduda masu miƙa wuya gare ka ya Allah wa min zurriyatina da mu da zurriyar mu da ƴaƴan mu gaba daya ka sanya mu ummatan al'ummati muslimatan laka mai miƙa wuya gare ka wa arina manasikana ka nuna mana guraren ibadunmu wa tub alaina ka yafe mana laifukanmu innaka antat tawwabur rahim lalle Allah kai ne mai yawan karɓar tuba mai yawan jin kai rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan ka aika musu da wani manzo a cikin su minhum wanda yake daga jinsin su yatlu alaihim ayatika da zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima ita ce sunna wa yuzakkihim kuma yana tarbiyyar su innaka antal azizul hakim lalle kai ne gagara ba dawwani mai hikima addu'a ce yayi da shi da ɗansa annabi Isma'il duk da ya ce Allah ya san abin da yake zuciyarsu ya san abin da suke koyewa suna bayyanawa ashe kaga waccan magana da aka jingina masa aka ce ya faɗa ba gaskiya bace musamman ma ba wani sanadin da za a iya karantowa a koro shi wanda ya dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ya faɗi wannan hasbi min su'ali ilmuhu bihali wannan hadisi ne mara kyau bai inganta ba wa kadhalika du'aul muslim li akhihi hasanun ma'murun bihi haka nan musulmi yayi wa dan uwansa musulmi addu'a abu ne mai kyau kuma an yi umarni da yin haka wa qad thabata fi sayyi an abi darda ya tabbata cikin حديثي صحيح وند بخاري وند مسلم يرويته دغ ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشوا ما من رجل يدعو لاخيه بظهر الغيب باب وني متون ده زي يوا دان اوانسا الدعاء ابايين ايدنسا الا وكل الله به ملكا فتي الله يا وكيل تا وني ملائكه تاره ده wannan mutum mai addu'a kullama da ali akhihi bidawatin duk lokacin da yayi dan uwansa addu'a قال الملك الموكل به سي wannan malaika da Allah ya wakilta tare da shi ya rika cewa amin Allah ya karba addu'arka wa laka bi mithlin kai ma Allah ya baka kwatan kwatin abin da ka roka masa to kaga kai kai masa addu'a wannan addu'a kai ne kai amma kai wacce za a yi maka malaika ne zai maka saboda kai ka fi samun ta goma shin yin wannan addu'a sama da shi yadda dan uwanka ya samu duk da cewa shi ya samu kalmar amin da malaika ya fada ai bi misli ma da'awta li akhika wa to kai ma Allah ya baka kwatan kwatin irin abin da ka roka wa dan uwanka to in kai masa mummunan addu'a fa Allah ka karya shi Allah ka kwace abin nan da ka bashi ka bani to idan malaika yace kai ma Allah ya kwace ya bashi sai wa za ka saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi umarni ga musulmi yayi wa dan uwansa addu'a idan ma yayi haka shi ma malaika da Allah madaukakin sarki zai wakilta masa zai rika yi masa addu'a bayan ya ce amin akan addu'ar da yayi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ba mu gam da katar Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa ya zame amfani gare mu ya ba mu fahimtar sa ya ba mu ikon aiki da shi ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in cewa waɗanda suke neman a basu magani idan basu da lafiya wannan ba yana cikin walayat sarquna baya ciki abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin akan su zaka takaita kada ka fada da abun a ce har neman magani ma kada a nema abinda aka faɗa alkayyu da kuma alistirqa neman a yi maka rukuya sannan kuma aka kore at-tatayyur wanda daman shi haramun ne sauran halal ne amma shi at-tatayyur daman haram ne wato canfi da Larabawa suke da tsuntsaye kowane irin canfi ma haramun ne don haka abinda ya shafi magani zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ta dawo ibadallah ya ku bayin Allah ku nemi magani فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء ألا بيسوكر دا وتتوتا بفاسيا سوكر متى دماغني نواغ كده أفادة شيوى النا حديث صلاة النبي ينا وجباني دو سند أكا كراسو ننشي قوكما سوطين يكي وجبا وسما لميد داما سنشي الواجب maratan wahida fi umrika sau daya a rayuwarka wajibi ne sauran kuma duk sunna ne mustahabbi ne amma abin da ya inganta shine duk sanda aka ambaci sunansa akwai bambanci tsakanin ambatan sunansa da sifarsa da aikinsa sunansa ya fito karara an gane ku to a lokacin matukar kana fadake ba a gafala ba kana mai sauraro mustame ba same ba akwai bambanci tsakanin mustame da same akwai wanda wucewa zo yi abin ya fado kunnensa ba tare da ya ankara ba akwai wanda dama ya zauna ne sauraro wanda ya zauna sauraro in har sunan zai fito to yana da kyau yayi salati yana da kyau al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace shi aka ambace ni a wajensa yana gurin kuma bai mun salati ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lalat menene lalat kamar sakiya ne kamar yadda ake sakiya da wuta ake ka san sakiya da yake sakiya ma baka sani ba kai bahaushe ne dan kwanan nan kenan to ka samu wani wanda yake ka tambaye kowa zai iya ga mutum ne shi idan an yanke wa mutum hannu ko na haddi akan sa a hannun a wuta a mai ko a wuta dan a jinin ya tsaya wannan ake kira lalata lokacin da aka yi rauni jini yana zuba ya ki tsayawa to aka yi wannan lalata shine abinda suke kira lalata an gane a yi amfani da wuta wajen tsayar da gudanar jini wani yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi inkari ga Muawiya ibn al-Hakam Sulami yayin da ya mayar wa da mai atishawa ya ce da shi ya rahamukallah amma bai yi inkari ga shi mai atishawar da ya ce alhamdulillahi ba na cewa ya gaya maka mai atishawar ya ce alhamdulillahi ka ji na faɗa a hadisin bai ce mai atishawar ya ce alhamdulillahi ba waye ka'ab al-ahbar tabi'i ne daga cikin tabi'ai asalinsa ba yahude ne ya musulunta ya shiga musulunci a lokacin tabi'a lokacin sahabbai ya kasance yayi karatu mai yawa a cikin littattafan yahudu da nasara ya karanta littattafan su don haka ya shiga musulunci daga baya to a wajensa da dama daga wasu daga cikin sahabbai sun dan zauna sun dan saurari wasu abubuwa na kissoshin ahlul kitabi a wajensa wannan yasa wasu suka rika sukansa amma abubuwan da ake tarwaitowa dangane da shi na suka ba gaskiya bane wani yana cewa ka nemi dan uwanka ya taimaka maka da addu'a saboda wata buƙatar ka yana daga cikin istirqa baya daga ciki kuma dai istirqa shine tofi tawaida a ammu min addu'a ar-ruqya a ammu min addu'a an gane ku addu'a nau'i ne abinan suna ne da ya kunshi ruqya ya kunshi abubuwa da yawa ruqya wani nau'i ne daga cikin addu'a shine tofi shi yasa za ka karanta qur'ani kawai kai ta ba wai lalle sai ayar da ta kunshi addu'a ba ka iya karanta fatiha ka iya karanta qul ya ayyuhal kafirun ka iya karanta mu'awwidhataini ka iya karanta duk wani sashi na alqur'ani kai ruqya ba lalle ne sai ayoyin sun kunshi addu'a ba an fahimta ka iya yin ruqya da tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar haka iya ruqya da tasbihi da cewa wannan ba addu'a ba ce haka ruqya a ammu abinnan addu'a a ammu minar ruqya ruqya jinsi ne daga cikin jinsin addu'a saboda haka in an ce ba a neman ruqya ba shi yake nuna ba za a yi addu'a ba zaka iya neman addu'a daga dan uwanka amma kai da kanka wannan yana da kyau ko da dan uwan naka zai yi maka kai da kanka yana da kyau domin ita kanta addu'a din ibada ce kada ka wadatu gabarin wannan yin ibada din ka ce kai kullun sai dai ka wakilta wani ya yi maka kai ka koma gefe ba daidai bane ya zo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa iyalan wata mata da shedan ya shafa yace halastar qaitum laha ba ku nemo mata mai ruqya ba to yaya ya umarce su su nema mata mai ruqya wa yace maka kada a nema mata mai ruqya abinda aka ce kada ita ta nema ai mun yi wannan bayanin ina jin ka rubuta tambayar ka tun kafin mu gama bayani ita kada ta nema amma da an nema mata wani abu ne daban ko an zo an yi mata ba tare da ta nema ba wannan baya shiga cikin hadisi an gane ko wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kwanan dogon jirage ga bayan abin da muka ji daga wajen shekarar Allah ya saka mata da asali. A cikin bayanan da ya yi bayanin wa ne wali wato da ana ɗaukar wani abu ne mai wahalar gaske sun kashi ga ɗaki ka kulle an ba ka wasu wasu sai an hana ka abinci an hana ka abin sha ka zauna kwana da kwanaki wata da watanni cikin yunwa da zafi da sauro watakila ma mutum ya hauka ce sannan ya nuna wali kuma sai ka kashe kuɗi mai yawa saboda haka wasu waɗanda su suka zama waliyan suka zaura haka wanki na zama kasuwanci saboda haka kuma harkar ta samun wasu suna sauka cewa in ka je kan za ka zama a fita da yawa a ke wajen wasu kuɗi a su shiga zuba ku ba abin da ya jawo a ke fita da wajen zama a fita shi ne a nuna musu hanyar wajen kafin sai an sha wahala an sha wahala ƙarshe wasu garin samu wurin tattakin su kawo su to amma cikin lantarki a hanyoyi da shi ba ni da ya karanta mana da hadisai da muka ji sai muka ga cewa ashe waliyar suna da yawa ko na ba su sun zama waliyar to saboda haka wajen tattakin ba wani abu ba ne da Allah maɗaukakin sarki ya tsananta shi sai yadda ba za a kai gare shi ba illa iyaka kamar yadda malamin Ja'far yake faɗa da sarka ko hawa ci kan ta ko ni sannan abu na biyu da kin karama karama kamar yadda kuka ji lafazin karama shi ne Allah ya karrama wani malamai musamman waɗanda suka zo daga baya ahlul kalam mutakallimuna suna kara kalmar kharijul al'ada a cikin sharadin karama ya zama an yi wani abu da ba kowa da ki ba wannan nau'i ne na karama amma ba iyalan karama su tsaya ba wai sai an yi wani abu wanda ba a taɓa gani ba sannan aka yi karama cikin abubuwa da malam Ja'far ya faɗa waɗanda suke ƙa'idoji ne ko alamomi ne da suke nuna karama akwai abu na uku da ya faɗa a tsitsika tsayuwa a kan shari'a aiki da shari'a ruko da addini ruko tsirki ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kam kam shi kan kawai nan ma karama gwargwadon yadda za ka Allah zai karrama ka da riƙe addini da yi aiki da shi da bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da matsalƙali mata da ƙoƙarin kira zuwa gare ta da ƙoƙarin yaƙi da dukkan wani abin da yake kishiyarta to wannan ba karama ce saboda haka dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa ga wannan ma'ana suna da karama don kasancewar sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa kusanci da Allah Allah ya karrama ku da wannan baiwa ta tsoronka saboda haka suna da karama sannan kuma abinda zai zama kana iya kai shi wani ba yana iya yin iri a wuri wani abu ne wanda ya fi ƙarfinka yanzu lantar zan da malam Ja'far ya yi ƙarshe da dama ba zai ce wato duka ba zan bar san irin baiwar da Allah ya ajiye a nan ba amma da dama wasu za su danta kharijul al'ada ba kowa zai iya ba to kun ga tsayuwar da ya yi a nan karama ne ya yi abin da ba kowa zai iya ba kowa ka ba saboda haka wannan ma karama ce in kula rubuta karamominka ku rubuta wannan da mutum shi ya sa Ibn Taymiyyah عليه رحمة الله أتكي لكاته تأمل قوة لأنه يدع مجدع أثر كرامة ثم زي مجدع أثر النفس زي مجدع أثر الجزاء زي مجدع قوة أثر كرامة سيكي سوى بسوء فتر دعكي سيكوا سيكوا كرامة سيكا لما مدع بربع أربع إشبع فتر كرامة مدع أثر كان هي كثر شيء وأتكي أبندع zai yi yiwu a yi shi ga wanda aka yi buri amma ba kowa zai iya shi ba yadda yanzu misali littafin alkitab na ra'ar nasi ga wani shi ne imamun masu ra'ayi masu ƙa'idar larabci sun bai na rubuta littafin su sama da shekara 2000 har yanzu ba wanda ya kofe littafi har yanzu ba wanda ya kira littafi ta ga wannan littafin karama ce gari ce idan mutumin da ya san nahawu yanzu yana bayanin nahawu a wurin wanda bai taɓa sanin wani abu harshen larabci ba abin nan da mutum wannan yake yi na bayanin nahawu abin sa harkar lada ne dan shi ba zai iya yin sa ba to kaga abin ta karama ce saboda haka abu zai iya zama ana iya a yi shi amma ba kowa zai iya yi shi ba idan Allah ya hura shi ga wani yana yin shi to shi kuma yana yin karama ya zo da wani abin da yake karama domin a takaice abin da ake nufin karama Allah ya girmama bawan sa da wani abu wanda ba kowa yake samu ba babban abin da Allah zai girmama bawa da shi shine tsoron Allah ta ga gurgurdan irin da Allah ya sa maka tsoron Allah ya ji cewa gurgurdan karama da ya baka sannan wani abu na uku shine batun istidraji kanana da Allah zai yi ma wasu wato kasancewa an zo da abin da ya saba wa al'ada kamar yadda ya bayyana a cikin gabata cikin bayani ba shi ne kadai za a duba a cewa da yanzu zuwa da masoyansu zuwa da abokansu saboda haka Allah yana iya haɗa mutum da shaitani da aljanu waɗanda suke fardaranu kamar yadda ku sani a duniyar aljanu akwai masu biyar Allah akwai kafirai akwai kuma fasikai to Allah yana iya haɗa mutumin da ya fardare daga hanyarsa ya haɗa abokansa da wani shaitan aljani kafiri ko fasiki sai kuma wannan shi nafsin shi kuma ya yi ta taimaka masa da ya tabbatar da bayan Allah saboda haka zai iya taimaka maka ya yi wasu abubuwan da ku ba ku a da sun ce wa ɗan adam zai iya shi ke da zai ɗauke shi a matsayin wani shi ko zai tabbatar da mutane a shi kasancewar mutum kawai ya je ya yi wani abin da ba a saba gani ba a ce da shi wani wannan ba ta barki gani da wannan kawance ya samu da shaidan shaidan yake ba shi goyon baya yake taimaka masa da irin waɗannan abubuwa shaidanu ko in ce aljanu sukan so wasu ɗaiɗaiku daga cikin mu kamar yadda sukan ki wasu ɗaiɗaiku irin yadda ake samu a duniya ta mutane ka ji kana son ya da ba ka son wani to haka nan kuma aljanu cikin duniyar sukan ji suna son wani daga cikin mu ba sa son wani don haka za su iya cutar da wanda ba sa so kamar yadda za su iya yin wasu abubuwa da wanda suke so a bisa tsammanin su suna taimaka masa don suna son saboda haka wani yana da shiri ne wataƙila ba mai tsoron Allah ne yana karin zaba a gajiranta sai kawai wani aljani shi kuma ya ji yana son shi sai ya dinga bayyana a wasu gurare can yana yi wa mutane wasu abubuwa na ban al'adari su kuma suna tsammanin wannan shehin ne sai su ci gaba da mummunan yin fitari game da wannan shehin suna ganin cewa zai iya taimaka musu lokacin da suka shiga cikin zunci zai iya fitar da su daga cikin bala'i suna cikin dawa idan sun ɓace sun gudunin ya ƙare wannan shehi na zai zuwa taimaka musu saboda sun gan shi yana taimaka musu a wasu gurare alhalin har aljani ne in da sai biya a rina na fita yana faɗa mana irin wannan ta taɓa faruwa gare shi in da sai biya yana ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan Allah a bisa yadda muke kyakkyawan tsammani yana daga cikinsu yake cewa wata rana wasu aljiransa sun zo suka same shi suka dinga yi masa godiya suna cewa malamin gode ka taimake mu ba dan kai ba da yanzu alaka da yanzu da bani ba yake me ya faru idan sabbin kuke faɗa ba suka ce wato muna tafiya ne cikin sahara da ba gida da ba gida baya ba dan adam sai muka bar hanya wuluhu ya dai kawai muka riga muka sabu da cewa mun gaba halaka mu an gaba da intimin sai wata ba ku ba muna cikin wannan yanayi da dai ba kaura sai kawai muka dan kamala da ka kai mu cikin kamalarka da sifarka ka kama hannunmu ka fitar da mu daga cikin wannan umurin sahara muka samu kamar abu suka ce mun gode ya ce to ku tsaya idan da a ce wani mugun shi ne ne me kake mutum zai faru ai shi ke nan shi jarinsa ya fara haka shi ke nan to ai da abin na gaya mu ni dai da ba abin da ba zan muku ba ku gabi ni ko ku ka rike ni ku kai da wasu ji da ni shi ke nan ji gaba da ya rabar nan a karkashin wannan abin da suka zo suka fada dan kuma ya ko da sun zo ba sun fadi kariya an yi gini a kanta an ce da abin mu wani yan ana ai aka bi in kun shiga da ladi ku kira mu za ku zo mu taimake ku Ibn Taymiya da yake wadini ne na Ubangiji ba wadini ne na shekaru ba sai ce to ku tsaya wannan da kuka gani ba ni ba wanda shi yake faɗa da kansa a cikin littafin sa fatawa ce ba ni kuka gani ba ni ina nan ban bar garin nan ba ba kuma inda na ji ba kuma wanda na taimakawa wani aljani ne can shi a da kansa so na yake yi ba rayu wani abin da zan kara daraja in kara tsada shi ne ya fito ya yi muku wa dan abin kuke tsammanin ne ne amma ba zai ba kawai za ku shi na yi suna yin wannan sannan kamar yadda shi yake cewa ya ce idan ka samu shi daru suna taimaka wa mutum a kan wasu abubuwa da yake bukata a wurin to lalle ka tabbata hakika shi kuma yana yin shirka da ba yadda za a yi aljani ya taimaka maka ba tare da ka yi shirka ba in dai za ka samu taimakon ka tun za ka yi shirka saboda ana ya raba duniyar tamu daban rayuwar mu daban tunan ya fuka samu mu daban kuma ba su daban wanda duk ya fadare shi yake zuwa ya yi wa ɗan adam wanda ɗan ya fasar da shi don haka masu rukuya masu da'awar cewa har sukan ɗauki aljani wani ji kawo musu magani ko ya sukanta musu magani waɗannan a jirgin su sun kama sadakar shirka da Allah wannan ba za ta yi ba irin kuwa da gaske suke abin da suke faɗa haka ɗin ne an garin da yi musu to su tabbata suna gabatar da wani nau'i na bauta da wannan aljanu saboda haka babu da su ne aljanu da ba su ba ka yi ko ya ba ta ya gaya maka yadda za ka yi ka je ka samu wani babu wannan in kuma aka samu wannan to akwai wani nau'i na bauta saboda haka mujarradin a samu mutum ya yi wasu abubuwa da ba kowa zai iya yin su ba ya sai ta saboda yana tafiya ko ya ya hawo da su wata ta yi tuku da shi tana ta yawo da shi ko ya kuku da hudu ya a kun sha ko ya sa a tunan a hannunta ya fashin kudi a tsantsanar bai kamar yadda ba mu ta yi yake cewa don suna cewa akwai karamar yin wani da shi ya zo ya samu an yi cinturin biyu a wurin mai gurata ana so a sai gurata ga kuka ba ku tibi a wurin su ba su da kudin sayin gurata shi kuma sai ka ba da kudin zai ba ka kuma ana matsalin ceyi ba to shi ne wani ya kawai sai zira hannun ta alji ko ba ko da alji ba da ya zira hannun ta alji sai ya ji nauyi yana fato a shi duk kudi ne ya dubuzo kudi ya miƙa a kai ta nan guda ta da kuka rafa wai Allah ne ya nuna masa wani aljani ya ji ya kwato kudin ya sa masa aljani ba ga ya yi tsada ka ga ya yi tsada don kudin da ba a ne zai kwato ya sa masa aljani dan ba a yi kuɗi haka nan ba ma ba ne duk da wasu ne. Saboda haka ya zama ɓarawo a matsayin ɓarawo kuma ake kiran su wani sa'atar da yi kuma ake kiran sakara.
Thank you.